Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 da ke Yamai, da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da Fara'ad FM, Nomad da Zalal FM, da kuma Niyya a birnin Kwanni. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaware Mahmud Lalu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 4:30 kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za mu gabatar muku da maimaicin shirin tsintsiya madaurin kide wanda Jumma'al za ta gabatar, sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin sa na jawabin dattawan Najeriya. Idan muka leƙa fagen wasanni kuwa, za ku ji cewa
hukumar kwallon kafar Najeriya NFL ta ce an soke wasan tsara zumunci da aka shirya bugawa tsakanin Najeriya da Burkina Faso a birnin London a mako mai zuwa.
Za ku ji dalilin ɗage wannan wasa, to amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban Amurka Donald Trump zai mai da hankalinsa akan shirye-shiryen gyara tsarin haraji bayan lalacewar yunkurinsa na sokewa da mai gurbin shirin inshorar lafiya ta ƙasa. A jiya Juma'a, Trump ya ce, "Zan iya cewa mai yiwuwa mu mai da ƙarfinmu sosai kan yanke harajin da kuma gyaran harajin. Shine abu na gaba." Ya faɗi hakan bayan 'yan jam'iyyar Republican a majalisa sun janye mai gurbin tsarin inshorar lafiyar Affordable Care Act, wacce aka fi sani da Obamacare. A safiyar jiya Juma'a ne, sakataren Baitul Malin Amurka Stephen Mnuchin ya ce a wata tattaunawa da kafar yaɗa labarai ta yanar gizo ta yi da shi mai suna Axios, ya ce tun watanni biyu da suka gabata yake lura da shirin gwamnati na gyaran harajin. Mnuchin ya ce ƙudurin dokar zai haɗa da buƙatar rage harajin akan al'umma da kuma na kamfanoni. Burinmu na farko ko shine mu yi a yanke masu matsakaicin samu abinda suke karuwa da shi, amma ba wanda suke a ƙololuwa ba. Ya ce za a gabatar da tsarin harajin na shugaban ƙasa kwanan nan ga majalisa. Yana fatan 'yan majalisar su yarda da shirin da wuri wajen watan Agusta. Gwamnatin ƙasar Iraki ta sanar a yau Asabar cewa za ta dakatar da yakin kwato Mosul a matakin wucin gadi daga hannun 'yan kungiyar Daesh, bayan rahotanni sun bayyana a babbar asarar rayukan fararen hula, kamar yadda mai magana da yawun dakarun tsaron ƙasar ya tabbatar. An sanar da dakatar da faɗan ne bayan da gamayyar dakarun da Amurka ke jagoranta ta gudanar da bincike akan harin saman da dakarun haɗakar suka kai, wanda rahotanni suka nuna cewar ya kashe fiye da fararen hula 100 a unguwar Jidida da ke Mosul. Wata sanarwa daga mayar sojojin tafiyar ta ce, mun buɗe binciken bayanin fararen hula na gaskiya sakamakon zargin haka, kuma muna sanarwar ta cewa ta ce jiragen gamayyar na kai hare-haren ne akan unguwannin da 'yan Daesh suke, sannan dakarun na gamayya na ɗaukar matakai na kulawa a yayin shirye-shiryen kai hare-haren ta jiragen sama domin kaucewa cutar da fararen hula. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Wasu mayakan tsagero a Congo sun kashe 'yan sanda 42 a wani harin samame da suka kai a kusa da tsakiyar birnin demokaradiyyar tarayyar Congo na Kananga, a cewar wani jami'in garin a yau Asabar. Francois Kalamba, kakakin majalisar yankin Kasai, ya ce 'yan tawayen kungiyar Kamuna Nsapu sun farwa kungiyar 'yan sandan a yayin da suke hanyar tafiya tsakanin Kananga da Shikafa a jiya. 'Yan ta'addan sun kama 'yan sandan sannan suka daddatsa su gaba ɗayansu 42, Kalamba ya ce, amma sun saki 6 daga cikin 'yan sandan saboda suna jin yaren Shiluba. Wannan hari ya kasance mafi muni a tsakanin jami'an tsaro da 'yan kungiyar tsagerun barazanar tun bazarar bara, lokacin da jami'an tsaro suka kashe shugaban tsagerun, wanda ya janyo tashe-tashen hankula da ya faɗaɗa zuwa gari-gari a cikin faɗin ƙasar. Kamar yadda ƙididdigar Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana, fiye da mutane 400 ne aka kashe sakamakon tashe-tashen hankula a Congo ta tsakiya. Da yawa daga cikin waɗanda suka mutu an binne su ne a ƙaton kabari guda ɗaya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana hakan ne a makon da ya gabata bayan gano manya-manyan kaburbura guda 10 da aka yi. Masu saka ido a Siriya sun ce kimanin mutane 16 ne suka mutu sakamakon harin jiragen saman yaƙi a kan wani gidan yari a arewa maso yammacin na Siriya. Ƙungiyar sa ido da ke da mazauni a Burtaniya ta kare haƙin ɗan adam ta faɗa a yau Asabar cewar fursunoni da kuma ma'aikatan gidan yarin sun mutu sakamakon harin jiragen sama a birnin Idlib dake hannun ƴan tawaye. Ƙungiyar Sa'idin ta ce sun samu rahoton wasu daga cikinsu an kashe su ne yayin da suke ƙoƙarin guduwa bayan harin, kuma ma'aikatan tsaron gidan yarin suka harbe su. Idlib dai waje ne da ƴan tawayen ke rike da shi, inda jiragen yakin Rasha da ke goyon bayan shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad suke kai hari akai-akai. Fi shekarar 2014 rikicin a Siriya ya kashe kimanin mutane 400,000, ya kuma jikkata fiye da miliyan gami da kore fiye da rabin ƴan ƙasar daga mazaunansu.
Nazir Ahmed Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari maimaicin shirin tsintsiya madaurin kidaya tare da Jummai Ali.
Tsintsiya
madaurin kidaya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Muna tare da Reverend Joseph John Hayat da Malam Najib Tsafe da kuma Malam Halliru Abdullahi Maraya a tattauna da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da su akan hanyoyin da za a samu zaman lafiya a koma kamar yadda ake a da. To idan kuna biye da mu a makon jiya mun tsaya ne inda Reverend Joseph John Hayat yake bayani, a saboda haka zan koma gefe guda ya ci gaba da yi mana bayanan.
Yanzu ne kyar sai an yi da gaskiya a bar football kawai kamar shine wasa. To in an dawo da irin waɗannan abubuwa sukan taimaka, kuma akan yi wani abin da makarantu da ana ce debating competition. Wannan makaranta a sadu wannan makaranta a fito da wata subject a yi magana. Ana ma iya fito da wata kan magana kamar a ce muhimmancin zamantakewa, wanda ya tada fitina ga kaza da wanda su yi magana. Wannan sai ƙara ilmantar da su fahimce me suke fari. Amma yau kagan ba a yin wadannan, yara kawai suna zama gasan da ake shi ne sai maka gasan a ce mathematics, kuma ba don yaro yana so ya yi dangantaka ba, yana so ya ci prize ne ya samu kuɗi. Duk wadannan sun canza orientation da ke cikin yayanmu. Ba su gane abin da za su yi domin girma, ba su gane abin da za su yi domin su kara ci gaba na al'umma. Amma a kullum idan mun yi wannan magana, mukan dawo ne mu dawo da shi cikin gida. Domin kagan kamun ni zama Krista da farko an haife ni mutum ne, kamun ka zama musulmi da farko an haife ka mutum ne. To idan an haife ka ka gane muhimmancin kai mutum ne, ka gane makwabcin ka shi ma mutum ne. Mace Krista da mace musulma duka suka nakuda ka musu haihu, babu bambanci. In an zo zancen jini, jini ba ya da blood group na musulmi da blood group na Krista, yana da blood group na O positive, O minus, O no, O negative, genotype ba ya da na Krista ba ya na musulmi. Waɗannan abubuwa suna nuna mana da cewa akwai abubuwan da sun hada mu sosai. To in za a kara jaddada muhimmancin zamantakewa, sai a tuna shi mutane abubuwan nan da sun hada mu. Na sha ji wasu malamai da ko suna su nuna sun san Bible fiye da wani ne, ko suna sun san Qur'ani da fiye da wani, su ce mu san ba mu zama mutane ba, sanda mun zama musulmi sun ce ba gaskiya ba ne. Ba littafin da zai ce maka baka zama mutum ba kamun ka zama addini. Domin addinin nan fa muka faɗa gaskiya, da yau ni da nake zaman nan haife na Sokoto ne mai yawa, ni ma shek ne. Don an haife ni a nan inda ake kristanci shi yasa na zama krista. Mun lura da wasu kasashe, wasu lokaci cikin jahilci mu muna ji kamar kawai mu kaɗai ne mun san addini. Kar mu manta a duniya yau China da India sun fi mutane yawan jama'a. Musulmai nawa suke China? Musulmai nawa suke India? Krista nawa suke China? Krista nawa suke India? Me nake kokarin koyi, nake ina so mu gane mu yadda Allah ya yi ikon shi cikin halitta. To mu dukkan mu fa a Najeriya in mun yawa kenan mu 190 misali kenan. Wato in za a samu a China ko India sai an raba mu kashi 7, in ma ba mu kai 8 ba, a raba mu kashi har 8, wato kasa daya irin na Najeriya har 8 shine China shine India. to wannan sai nuna mana wani darasi. Ni kan ce maimako mu bata lokaci muna zargin juna muna fada da juna in muna ji muna kaunan Allah sosai dan Allah Kristan Najeriya ku je cena ku gawa cena su tuba musulmai Najeriya ku je cena ku gawa su bi Allah ku je inda ku tuba da mutane ku yi musu wa'azi amma ku zo kuna kace kanku a sunan addini akwai dan jahilci a ciki.
Tarbaran kai dogon bayani dama na so in zo da wata tambaya ta karshe makamance wadda kila da kai wannan bayanin ban sani ba amma bari in je tsafe menene ne abin da kake ganin a takaice iyaye za su yi wa yaya don a goge matsalar da ake fama da ita ta nuna bambance tun daga yara.
Wato ni abin da nake gani shine a ilmantar da su da kuma dora su akan tarbiyyar da su iyayen su kaga da domin mafi akasari za ka ga cewa yanzu mutum yana kallon tarbiyyar iyayen shi ta lalacewa sai ya ce ai zamani ne to Allah ba ruwan shi zamani kai zai tambaya domin irin wayannan abubuwa da suke faruwa za ka ga mutum a gida shi abinda ma ya yarda da shi din ya yarda da shi ko ya imani da shi ko kuma addinin da yake ko kuma kila shi Bahaushe ne ko wani a to wace kabila ce ko kuma wani alaiki ne yake wanda yake wakiltar kabilar sa wani abu ne yake wanda yake nuna ma iyayen shi wanda yake koyi da addinin shi. Yanzu in za ka ga yanzu ce korin sa sutura yanzu za ka ga cewa an samu bambanci ni na sha ganin abubuwa da dama na kristoci za ka gansu da huluna da rawani na sha ganin musulmi za ka gansu wani za ka gansu da rawani da hula da shiga mai kyau to amma yanzu zamani ya zo kusan za ka cewa shigan ma ta canza al'adun ma kusan ana nema a watsar da al'ada saboda haka yana da kyau duk al'ada da take ta daidai da addinin musulunci ko kuma ta daidai da addinin da mutum yake bi ya yi kokarin dabbaka ta kuma ya yi kokarin cusa ma yara san kaunar addininsa da kuma yin mu'amala ta gari amma rashin mu'amala ta gari rashin kyakkyawan mu'amala rashin ko in kula da harkar ta shafi tarbiya barwa mata tarbiya kyala mata su jagoranci gida barwa hajjiya sai abin da tace duk irin waɗannan abubuwan ya taimaka wurin taɓarɓarewa gida ita kuma hajjiya ba ta son ɓacin ran ƴaƴanta ba ta son ganin cewa ta takura wa ƴaƴanta sun zo sun yi abin da ya kamata ta sa su a hanya saboda kauna ko soyayya wacce daga ƙarshe take zama ƙiyayya duk in ka kula da mafi akasarin inda ake samun lalacewa da tabarbarewa da kuma kokarin kawo fitina za ka ga cewa yaran da kila ake barin su a cikin anguwa ne mutane sun dauka cewa jifa in ta wuce kaina ta fada kan uban kowa wannan muguwar kalma ce da muguwar dabi'a ce da ake yi wacce bai kamata ba dan wanda ba danka ba ko dan makocinka yau in bai iya zuwa makaranta ba nawa ne yanzu suke taimaka ma ƴaƴan makotan su karatu nawa ne suke taimaka ma ƴaƴan ƴan uwansu ma ba makota ba su karatu nawa ne suke bautar da ƴaƴan da bayan su ba har wata muguwar karin magana ake wai in ka san kuɗi ka baiwa danka amma kuma dan dan uwa sai a ce wai kashe shi da aiki haka irin wannan abuwa muguwar al'ada ce da muguwar dabi'a ya kamata mu rungumi kowa mu rungumi juna ga baki daya in muna son mu samar da zaman lafiya kuma a ci gaba da samar da dawamin zaman lafiya domin babu rashin zaman lafiya da wuce jahilci mummunan jahilcin da ake ciki kamar yadda shirbiran ya bayani cewa irin abubuwan ta bar za ka ga daga ƙarshe dai duk a je a zagayure akan talaka dai abun zai kare akan talaka mai neman abinci abun zai kare akan talaka wanda bai da komai bai da abincin shekara ɗaya shi zai kare su ko suna can cikin JRA da manya-manyan gidaje da manya-manyan motoci sun wuce kawai muna lissafi.
To Najib da kai zan karkare zan so a ƙarshe in ji wacce hanya kake ganin ko kuma wacce gudunmuwa kake ganin za a bayar a ƙasa baki ɗaya da mutane al'umma da su shuwagabanni gaba ɗaya da irin ƙungiyoyin nan a samu dai a magance wannan babban matsala ina nufin a ƙarshen wannan tattauna tamu wannan dunkulallen sako zaka aike wanda zai taimaka a samu zaman lafiya da fahimtar juna.
To ni a ƙarshe abin da nake kira shine kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don Allah ba don samun kusanci ga gwamnati ba, kungiyoyin ya zama suna yin aiki don Allah ba don su yi suna ba, kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don su da gaske suke yi suna so dai a samu zaman lafiya ne ba don tunanin samun wata shuhura ba. Domin a mentality irin na mutanen mu yanzu shine in ka kafa kungiya za ta baka dama ka je wurin wanda kila baka saba zuwa wurin shi ba, idan ka kafa kungiya kila za ka ta baka dama kai court call da gwamna, in ka rubuta kungiya in ka kafa kungiya za ta baka dama kai mu'amala da mutane kana samun taimako daga international donors. To ya zama cewa a dan Allah ne dan kishin garinku, sannan su kuma shugabanni sarakunan na gargajiya suna da matukar muhimmanci da kuma tasiri. To amma wulakanta su da aka yi aka mai da su bayan baya aka mai da su ba bakin komai ba aka dauke su ba su daraja girman da suke da shi. Ni na san lokacin da ake sa dogari ya je ya koro mutanen kauye gabakidin su ya taho da su a fadar sarki, na girma a fadar sarkin tsafe Endota Aliyu na biyu wanda ya rasu mahaifin wannan, na zauna a fadar shi na ga yadda irin su dogare suke tafiya ƙauyuka irin da gefe su zo da mutane a ce sarki na kiran ku, amma yanzu sarkin garin kuma sai ka goge shi ka buge shi yanzu a wuce baka girmama shi ba. To rashin girmama shugabannin nan shi ma ya kawo, sannan kuma mulki irin na siyasa ya zo ya ƙara wulakanta su ya mai da su ba bakin komai ba, sarki sai ya zo yau yana ihu a radio cewa wata goma sha kaza ba ba shi albashi ba, saboda haka girmama shugabannin mu waɗannan sarakunan nan waɗanda dan siyasa zai tafi ya basu wajibi ne in ana son tsaro ya inganta kuma ya samu, sannan su kansu al'umma kuma su sa jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu, mutum ya yi koyi da koyarwa irin ta addinin sa za a zauna lafiya insha Allah.
Rabaran, a takaice menene sakonka na ƙarshe?
Jama'a mu kaunaci juna, mu ji tsoron Allah, mu zauna lafiya, wannan ita ce addini da ibada ta gaskiya, daina yaudaran juna.
Alagabta malam, da kai aka bude bari mu zo murfe da kai.
Ni sakon da zan tura al'umma shine cewa duk mutumin da yake musulmi ya maza ya garzaya ya koma makaranta ya koyi ilimin addinin musulunci, duk mutumin da yake Kirista ya maza ya garzaya ya koyi ilimin addinin Christianity, bayan an koya ko kuma ana ma cikin koya kuma a riga aiwatarwa, ma'ana a yi aiki da shi. Saboda babban matsalar mu shine jahilci a ɗaya ɓangaren, ɓangaren kuma masanan san zuciya. Mu sani kuma cewa Najeriya ba mu da wata ƙasa banda Najeriya, don haka mu iya ƙoƙarin mu ga cewa Najeriya ta zauna lafiya.
Ƙarshen shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC, nake cewa a tuna fa, sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba, a huta lafiya.
Wadala yanzu kuma ga Ibrahim Kalamasi Garba da shirin jawabin wato dattawan arewacin Najeriya.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Kosta Muhammad Ali bai bayyana gaban majalisar dattawa ba, kamar yadda majalisar ta bukata ya kuma sanya kayan sarki. Majalisar ta bukace shi ya yi murabus. Kotun koli ta tsaida 4 ga Mayu don sauraron bukatar ture karar da bangaren makarfi na PDP ya shigar da ke son kawar da Ali Sharif daga shugabanci. Barista Maidugo shi ne mai ba wa PDP shawara ta fuskar shari'a.
A watsar da su, a watsar da karan nasu, saboda su haramtaccen kungiya ne.
Jam'iyyar PDM ta bude sakatariyar kasa da alwashin rawar gani a zaben 2019. Ibrahim Musa na daga shugabanni.
Waccan aqida ta farko ita na bi, domin mutane ma suna cewa ita PDM din ita ce uwar jam'iyyun Najeriya gaba daya.
Shugaban kungiyar matasa Fulani Jode Jam Saidu Mai Kano ya buƙaci bincike kan kashe makiyaya kimanin 10 a Jagindi da ke kudancin Kaduna da ake zargin jami'ai ne suka yi.
Ni din nan da naje na ga wurin ma da Canada, yara suna tafiya ba iyayensu ma ba su san inda suke ba, suna yawo a jeji tsofaffi da sauransu.
Allah yayi wa sarkin dai ba Laftanar Kanar Abubakar Waziri Mahdi rasuwa. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja.
Haka fa, to yanzu za mu runtuma cikin zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Rabaran Muhammadu Dan Amarya na hedkwatar majami'ar Equajas da Sheikh Usman Abubakar Babanti ne da ke birnin Kaduna. Ga Rabaran Dan Amarya.
Mai sauraron wannan shiri, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. A yanzu haka a kowane bangare a cikin kasan nan, wasu maganganun sai godiya ga Allah, wasu maganganun sai a bi su a yi hakuri. Amma yaya Allah yake so mu gudanar da wannan bangare namu na Najeriya? Wuri ne inda ke cike da masu ibadar Allah, ma'ana wuri ne na musulmi da Kirista. Dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa komai mutum zai yi ya yi shi da tsoron Allah. Shine ka sani ita duniyar da kake zaune a cikinta, kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya ran da zaka bar duniyar. Don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka, a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahaliccinka. Akwai shari'ar Allah tana jira. Kana mai bin Yesu Almasihu, kai Kirista ne, kai komai da tsoron Allah. Haka kana musulmin Allah, kai komai da tsoron Allah. Lokaci na zuwa da zaka ba da lissafi a gaban mahaliccinka. Hausawa suka ce ana bikin duniya akan na kiyama. Don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba. Abu na biyu, addu'a, wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancin sa. Wajibi ne ko mu Kirista masu bin Almasihu ko ƴan uwanmu musulmi dukkanmu mu dukufa ga yin addu'a. Mutanen da aka shimfiɗa mana a gaba ba daga wata ƙasa aka kawo su ba, haifaffun Najeriya ne, girman Najeriya ne. Don haka mutanenmu ne dukkansu muna ƙaunar su. Wannan shi ya kai mu maganarmu ta uku. Magana ta uku kuwa ita ce, kai ɗan ƙasa a matsayinka na ɗan ƙasa, ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya, ba mummunar manufa, ka je ka bi ka'idar da aka ce a yi, ka ce to ya Allah. Sai me ya saura? Sai abu na hudu. Abu na hudun shi ne tawakkali ga Allah. Tawakkali ga Allah ma'ana ya Ubangiji Allah, kai mai zaɓen sarauta wanda ka zaɓa, ya Allah na roƙe ka, ka tausasa zuciyata, ka bani ikon da zan yi biyayya ga irin wannan mutum. Abu na gaba, banda muguna ma kowa, karka zargi wani, karka turi wani, musamman ƴan uwanmu samari matasa majiya ƙarfi. Ƙarfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne, ƙarfi ne na bautar Allah, ku bauta wa Allah da ƙarfin, amma kada wani ya sa ka ka zama ɗan takibi, ka bar wa Allah. Dukanmu ai wata rana sai labari mun koma ga mahalici, kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi. Don haka bari a ji tsoron Allah, ayi addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya, ayi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa, ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa, kai na wancan bangare ne na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini. Mai sauraro, ina cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga ƙasar mu ta Najeriya, musamman arewan Najeriya. Amin.
Shi ma Sheikh Babantini ya ce muddin masu ƙarfi suka tallafa ma marasa ƙarfi, kuma ƴan majalisa suka yi komai don Allah, to abubuwa da dama za su kyautatu.
Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa don me mutane ba su ƙetare shinge mai wuyan ƙetarawa ba, inji Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ko ka san me ake nufi da shinge mai wuyan ƙetarawa? Shinge mai wuyan ƙetarawa wanda in mutum ya ƙetara shi zai samu aljanna shi ne it'amun fi yawmin zai masgaba, ya ciyar da dukiyarsa a lokacin da mutane suka fada cikin kunci. To Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci musamman musulmi, kuma a ƙasar nan dama majority mutanen da ke ƙasar nan su ne mabiya addinan nan guda biyu. Musulmi addinin su ga abin da Alkur'ani ya ce, na tabbata a cikin Bible ɗin Kiristoci shi ma ya ba da umarnin a taimaki waɗanda suke masu rauni, kuma a lokacin da ake cikin tsanani. Wajibinmu ne, kai ko da ba mutum mai wadata ne mai yawan kuɗi ba, wajibi ne abin da ke hannunsa ya taimaka ma ɗan uwansa. Idan aka yi haka, to sai raɗaɗin waɗannan abubuwa su yi sauƙi, kuma abubuwa su kyautatu, sannan mu kyautata halayenmu, sannan mu komo mu gyara ayyukanmu. Sannan in muka lura da irin matsalan da muke ciki dangane da ainihin majalisun dokokin nan guda biyu, majalisar dattawa da majalisar wakilai ta ƙasa, in aka lura majalisun nan guda biyu alal haƙiƙa maimakon su haɗa hannu da ainihin ita majalisar zartaswa, ita ce gwamnatin tarayya, domin su ga cewa an bunƙasa ƙasar nan, ko kuma an fiddo ƙasar nan daga cikin haɗarin da ƙasar nan ta faɗa. Maimakon haka sai ya zanto irin halin da ake ciki na wato faɗa da juna, wato suna fuskantar gwamnatin tarayya, suna fuskantar abin da ke kansu, ba da daɗewa ba aka yi sami cece kuce a majalisar wakilai ta tarayya, a inda wani daga cikinsu ya fito ya yi bayanin irin abubuwan da ake yi da dukiyoyin da ake magana. Alal haƙiƙa in ka dubi abin ta fuskar tsarin, kana iya cewa abin da ya haifar da wannan asalin tsarin ne mare kyau, tsarin gudanarwar da take ta ainihin jari hujja wadda take ƙasarmu bata isa ta ɗauka ba aka kawo mana. Domin in ba rashin tunani ba, yaushe za ka ce ka ɗauki misali miliyan 600 ka ba wakili guda, bayan ka bashin nan sannan ka ce ya karɓa ne akan don ya je ya kafa ofis a area da aka zaɓe shi, ya yi ma mutane kaza, sannan ba tare da ka bincike me ake yi da wannan kuɗin ba. wannan irin tsari gaba ɗaya tsari ne wanda yake mai hatsarin gaske.
Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da dumana.
Yanzu agogo a nan na cewa karfe birnin ma ne saura minti 6 ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFL ta ce an soke wasan tsara zumunci da aka shirya bugawa tsakanin Najeriya da Burkina Faso a birnin London a mako mai zuwa sakamakon matsalar samun visa ga 'yan wasan kasar. Hukumar ta ce ba 'yan Najeriya ne kadai ba, hatta 'yan wasan Burkina Faso suna fuskantar wannan matsalar, abinda kenan ya sa tilas aka dage wasan. A ruwaito jami'in hukumar kwallon Najeriya Chris Green yana cewa a matsalar ba laifin masu shirya wasan ko kuma hukumar kwallon kasar. Wata takaddama na neman kunno kai tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da hukumar kwallon kasar biyo bayan kammala zaben shugabancin hukumar kwallon Afrika wanda Ahmad Ahmad na kasar Madagascar ya lashe. Idan za a iya tunawa dai, shugaban hukumar kwallon Najeriya Majo Penick ya shaida wa duniya karara cewar zai zabi Ahmad ne tun kafin gudanar da zaben. To sai dai a wata hira da wakilin sashen Hausa a Kano Muhammad Salisu Rabi'u, ministan wasanni Solomon Dalung ya ce suna kokarin sanya kafar wando daya da Penick domin ko ba Ahmad suka ce ya zaba ba a wakilcin da zai yi musu a wajen zaben.
Ai ma sakon gwamnati ta ce ko da kowa yaki da hayato Najeriya ta tsaya bayan hayato.
Amma kuma dama shi shugaban hukumar kwallon kafa na Najeriya ya taba furta kafin ku ba da wannan umarni cewa shi Ahmad Ahmad zai zaba.
Ya riga malam ne masalaci saboda haka sallah bai yi ba, domin shi a bakin ne burkuna ne ko gishiri a kamiya. Ai wannan karamba ne ne to ya jage da kura shi ya samu kalagartar da shi mun ja shi zuwa gida. Ai kafin in ba da sanarwa sanda na tutube gwamnatin Najeriya ita ta ba da sanarwa cewa ganin irin rawan da Cameroon ta taka a zaman lafiya, kuma a yau da muke magana na akwai sojojinta suna na cikin Najeriya, wato da yiwu yau a ce mu tashi a ce ga dan suna neman wani abu mu saka musu da cewa ba za mu goye bayan su ba.
Shugaban hukumar kwallon kasar Madagascar Ahmad Ahmad ya lashe zaben hukumar kwallon ta Afrika ne da ta zarar ƙuri'u a makon da ya gabata, inda ya kada dan kasar Kamaru Isa Hayatu mai neman tazarce da kuma kawo ƙarshen mulkin sa na tsawon shekaru 29. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump zai maida hankalinsa akan shirye-shiryen gyara tsarin haraji bayan lalacewar yunkurinsa na sokewa da mai gurbin shirin inshorar lafiya na ƙasa. A jiya Juma'a, Trump ya ce, "Zan iya cewa mai yiwuwa mu maida ƙarfinmu ƙarfi sosai kan yanke haraji da kuma gyaran harajin. Shi ne abu na gaba." Ya faɗa hakan bayan 'yan jam'iyyar Republican a majalisa sun janye mai gurbin tsarin inshorar lafiyar Affordable Care Act wanda aka fi sani da Obamacare. A safiyar jiya Juma'a ne sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya ce a wata tattaunawa da kafar yaɗa labarai ta yanar gizo ta yi da shi mai suna Axios, ya ce tun watanni biyu da suka gabata yake lura da shirin gwamnati na gyaran harajin. Gwamnatin ƙasar Iraki ta sanar a yau Asabar cewar za ta dakatar da yaƙin ƙwato Mosul a matakin wucin gadi daga hannun 'yan ƙungiyar Daesh bayan rahotanni sun bayyana babbar asarar rayukan fararen hula, kamar yadda mai magana da yawun dakarun tsaron ƙasar ya tabbatar. An sanar da dakatar da faɗan ne bayan da gamayyar dakarun da Amurka ke jagoranta ta gudanar da bincike akan harin saman da dakarun haɗakar suka kai, wanda rahotanni suka nuna cewa an kashe fiye da fararen hula 100 a unguwar Jadida da ke Mosul. Wata sanarwar da gamayyar sojin ta fitar ta ce mun buɗe binciken bayanin fararen hula na gaskiya sakamakon zargin haka, kuma sanarwa ta ce jiragen gamayyar na kai har-haren ne akan unguwannin da 'yan Daesh suke, sanan dakarun na gamayyar na ɗaukar matakai na kulawa a yayin shirye-shiryen kai har-haren ta jiragen sama domin kaucewa cutar da fararen hula. Wasu mayakan tsageru a Congo sun kashe 'yan sanda 42 a wani harin samame da suka kai a kusa da tsakiyar birnin Demokradiyyar Tarayyar Congo na Kananga, a cewar wani jami'in garin a yau Asabar. Francois Kalamba, kakakin majalisar yankin Kasai, ya ce 'yan tawayen kungiyar Kamuna Ansapu sun farwa kungiyar 'yan sandar a yayin da suke hanyar tafiya tsakanin Kananga da Shikafa a jiya. 'Yan ta'addan sun kama 'yan sandan sannan suka daddatsa su gaba ɗaya su 42, Kalamba ya ce, amma sun saki 6 daga cikin 'yan sandan saboda suna jin yaren shilu ba. Masu saka ido a Syria sun ce kimanin mutane 16 ne suka mutu sakamakon harin jiragen saman yaki akan wani gidan yari a arewa maso yammacin Syria.
To a gaida kai Nazir masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin nan baki daya a wannan rana su kuma gobe da Allah kan mu zamu zo muku dauke da wani sabon shirin. Yanzu amma dadin shi Nazir din da ya karanto mana labari a takeice da kuma Solomon da Fasil da suka hada mana shirin. Sai injiniyan mu Keith Holmes Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.